الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata 5 ga watan 5 2026 dan cigaba da wannan darasi na Riyadu Salihin, wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 70 a wannan jerin. A yau za mu ci gaba a kan hadisi na 71, wanda al-Imam an-Nawawi ya ce an Abi Ya'la شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقامئكن الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الكيس متم كيف حنكلي وندي كي تتككن تناني من دان نفسه وندي ييما كنش للسادي wanda ke yi ma kanshi fada wa amila lima ba'da al-maut kuma yayi aiki wanda aikin nan zai amfane shi bayan mutuwar shi wal ajizu kasashe kuma man atba'a nafsahu hawaha wanda ya bi san zuciyar shi wa tamanna ala Allah kuma ya rinka guri ga Allah nan wa tamanna ala Allah al-amali. Wannan hadisi ne wanda yake min jawami' al-kalim, wanda yin aiki da shi zai sa mutum ya tsira a kiyama. Al-muhasaba da nisan tasar rai. Wannan hadisi za mu ji amfanin shi, tare da haka hadisi ne da'ifi bai inganta ba daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani rawi wanda ake cewa Abubakar ibn Abi Maryam, malaman hadisi suna da'afa shi wannan rawi, amma hadisin ma'anar shi tana da kyau sosai. Wannan ne ke nuna maka malaman hadisi lokacin da suke hukunci da cewa wannan hadisi bai inganta ba, to dan su kiyaye dangana ma annabi abinda bai faɗa ba. Amma irin wannan hadisi da kalimomi wanda ya kunsa, ya zama wajibi ga kowane musulmi ya aza shi fitila ta rayuwar shi, wanda da ita zai haskaka mi ya kamata ya yi. Kinan aka ce wannan hadisi da'ifi ne, ana nufin danganan shi zuwa ga annabi bai inganta ba, amma yana yiwuwa ya zama magana ce mai kyau. To wannan hadisin yana daga irin haka, magana ce wadda ɗan musulmi ya rike ta ya sa ta gaba, zai rayu yana cikin sa'ada. Al-kayyis shi ne wanda yake mai kaifin hankali, man dana nafsahu wanda yake lissafi ayyukan kanshi, ay man hasaba nafsahu, wanda ke makanshi hisabi, wanda ke makan shi fada, wannan shi ne mai cikakken hankali a cikin rayuwa. Alkayisu man dana nafsahu, mutumin da ke makan shi fada, mutumin da ke makan shi hisabi, yini wanda ya kare mashi zai zauna ya gani menene na aikata wanda yake na alkhairi dan in kara yin shi, menene na aikata wanda yake mummuna wanda zan janye daga aikata shi. To mai yin irin haka shine mai cikakken hankali, wanda yake kuma wawa wanda ya rubu da rayuwa ta duniya shine ke tafiya akan saban Allah gaba gadi, ya rinka tafiya akan abin da ya kamata da wanda bai kamata ba, ba tare da waiwayawa ba. Wannan shine wawa. Amma mai hankali yana kula menene zai daga bakin shi dan shi in zai faɗi magana, sai dakata yana hangen hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa falyakul khairan aw yasmut, sai zama da abin da zai fitowa daga gare shi alkhairi ne. In zai saurari wani abu yana nan yana jira shin wannan abin da zai saurara yana daga cikin abin da Allah ya ce mashi ya saurara, ko kuma ya mai izini ya saurara. In zai kalli wani abu haka nan yana nan yana dibawa, Allah ya yarda ya kalli wannan abin ko Allah bai yarda ya kalli wannan abin ba. Haka in zai kama abin da zai kama, zai diba, Allah ya yarda ya kama wannan abu ko bai yarda ba. Haka in zai taka ya tafi wani wuri, zai kalli Allah ya yarda ya taka ya tafi ko ko a'a. Dukkan rayuwar shi yana muhasabar kai shi kamin ya aikata abin da zai aikata. Haka kuma lokacin da aka yi katari ya aikata din, bai bari lokaci ya wuce sai ya diba menene ya aikata wanda yake na alkhairi dan ya maimaita ko ya kara akan alkhairin da ya aikata. Menene wanda ya aikata wanda yake mummuna a matsayin shi na dan adam, wanda yake yin daidai yayi ba daidai ba, menene ya aikata wanda ba daidai ba dan ya nemi gafarar Allah a goge mashi wannan aiki. Muhasabatun nafsi, karinka makanka fada, karinka lissafa makanka ayyuka na alkhairi da na sharri, da su ne mutum ke jira a lahira. Don haka Umar radiyallahu anhu yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku yi makanku lissafin ayyuka kamun ranar tashin alkiyama lokacin da za a yi maku, ku yi makanku fada kamun lokacin da za a zuwa a ce me yasa kai kaza, me yasa ka bar kaza. Umar ya ce wanda ke tsira a lahira shi ne wanda ke lissafa aikin kanshi ya kara na alkhairi ya rage da sharri. Wa amila lima ba'da al-maut, kuma mutum ya yi aiki saboda abin da zai zo bayan mutuwa. Kai dan adam, halittar da aka maka an halicce ka ne dan bauta ma Allah madaukakin sarki. Kenan duk wani abu da za ka samu a wannan duniya wanda za ka ganin alkhairi ne, to Allah ya yi maka guzuri ne da shi wannan abin dan ka bauta mashi. Amma wannan abin da ka samu a wannan duniya ba shi ne Allah ya halicce ka da shi ba. Abinda Allah ya halicce ka dan shi shine dan ka bauta mashi. Allah yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ba mu halicci mutane da aljanu ba sai dai dan su bauta mani, inji Allah. Kenan dan bautar Allah aka yi ka. Duk wani abu wanda zaka gani a wannan duniya Allah ya hore naci da na sha, da na hawa, da na shiga, da na kwanci. To Allah ya yi su ne ga mutane don su nemi taimako da waɗannan ababen don bauta ma Allah maɗaukakin sarki. Ba don waɗannan ababen su zamo su ne gaya, su ne za a sawa gaba ba. Don haka mai hankali shi ne wanda zai gina lahira shi. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ayyuhal ladina amanu taqullah, ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsorace Allah, ku kiyaye Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kowace rai ta kalli menene ta gabatar lighadin saboda gobe nata. Wattaqullah, ku kiyaye Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, Allah masani ne da abinda kuke aikatawa. Wala takunu kallazina nasullaha, kar ku zamo kamar mutanen da suka manta da Allah. Fa ansahum anfusahum, Allah ya mantar da su kawunansu. Ulaika humul fatiqun, waɗannan su ne lalatattu wanda suke fita daga da'a ta Allah. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ɗan wuta da ɗan aljanna ba su zamowa iri ɗaya. Ashabul jannati humul fa'izun, ɗan aljanna su ne wanda za su rabauta. Don haka kowace rai ta bibi menene za a ta aje ma Allah maɗaukakin sarki. Duk abin da kake yi bima ka gani, me ka aje ma lahirarka? In kai mai ɓata lokaci ne, bima ka gani yana daga cikin muhasabatun nafsi. Ka kalli rana ta kawo da ta wuce, me ka aje ma kanka lahira cikin wannan yinin? Kinan lokacinka wannan za a tambaye ka shi ranar tashin alkiyama. Lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in, 'an 'umrihi fima afnahu, rayuwarka idan ka tsara dinta. Yini wannan wanda ya wuce, menene ka aikata wanda kana kyautata zaton cewa za ka samu wani abu wanda ka aikata dan Allah kuma Allah ya karba maka, kana tunanin kuma ladan shi? Duk yini wanda ya wuce bai ka aikata haka. Haka mana mugun abu ne ka aikata wanda yake bukatar ka yi istighfari, ka nemi gafaran Allah. Kula da lokacinka, don ba zamani wanda ake bata lokaci cikin abin da bai da amfani kamar irin wannan lokaci, wanda waya da ababe masu shagantar da hankula suka yi yawa. In ka shiga wurare kamun ka fito ka watsar da awoyi cikin rayuwarka, za a lissafa shi. Dukkan abin da zai buga na seban yana nuna maka rayuwarka ta tafi. Wannan wanda ya wuce shi kenan. Ahmadu Shauki yake cewa, daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawali, bugawar zuciyarka ce maka yake fa rayuwarka nan wasu ‘yan mintuntuka ne da wasu ‘yan seban, kuma duk seban da duk da ya wuce ba zai dawo ba. Ka ribanta da shi ko baka ribanta da shi ba, yana daga cikin khususiyatul waqti, cewa in ya ba da baya shi ba zai dawo ba. To irin wannan lokuta wanda muke watsar da su, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin cewa lokacin da ya ga kabarin wani, ya ce kabarin wane ne? Aka ce kabarin wane ne. Annabi ya ce, kun san da za a maido shi duniya, a tambaye me yake so? Ko kuma da za a maido shi duniya ya samu gwalgwadon lokacin da zai yi raka'o'i guda biyu? Ahabbu ila hadha, Annabi ya ce, la raka'atani ahabbu ila hadha min baqaya dunyakum, wannan da ke cikin kabarin nan, ga kunan kuna rayuwa, kuna da lokaci, da za a tambaye shi me kake so a wannan duniya? Raka'o'i guda biyu da Allah zai bashi dama na yayi, da ya fiye mashi duk abin da ya saura na duniya. Raka'o'i guda biyu kadai na lokaci. Don haka yana daga cikin muhasabatun nafsi, shine ka kalli lokacinka, mi kai wanda zai kara ka lahira, mi kai wanda zai nisantar da kai daga Allah, ka kara abin da zai kara ka lahira, ka nisanci abin da zai nisantar da kai daga Allah. In kai mai ciyarwa ne ko mai wani abu ne wanda zai iya gabatar ma Allah, duk abin da za ka yi ga rayuwa, kalli menene ka ba Allah, menene kake tunanin nan gaba za ka je ka tarda shi gaba ga Allah. Duk abin da ka san za ka amfana da shi a wannan duniya, to, kai kanka ne ka amfana da shi ga jikinka. Wannan jikin daman da an saka kabari ‘yan kwanaki ya rube, abin da ka ci, abin da ka sha, abin da ka sa, abin da ka shiga, abin da ka hau, kuɗi wanda kake ta zuba ma wayarka kana abin da ka ga dama da shi, wasu ababe ba na alkhairi ba ne. Dukkan waɗannan abubuwan ba abin da za ka je ka gani lahira cikin waɗannan. A'a, abin da ka ɗauka ka yi ma Allah, sadaka ka bada, in ma kredit ne sa shi ka yi saboda aikin alkhairi, sadaka ka yi, wani abu ka gina wanda bayan rayuwarka zai zamo rasid gare ka na rayuwa, gina masallaci, gina makarantu, yin wani abu wanda yake minar sadaqatil jariya, to wannan shi ne za ka gani gaba ga Allah. Wannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya nuna wa sahabbai haka. Aka yanka akuya, Aisha radiyallahu anha tana da kyauta ta rinka raba wannan nama, sai da ta karar da shi ba abin da ta bari sai ka faɗa ta akuya, saboda ta san mai gidanta annabi sallallahu alaihi wasallama yana son ka faɗa ta akuya ko ta tinkiya. Na ce bakon haka ce shaha, ana nufin ɗayan waɗannan, ba kamar yadda muka saba ba da an ce akuya kawai, akuya kawai wanda kuka sani. Ta rabar da dukkan wannan nama sai ka faɗa ta wannan abin yanka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce menene sha'anin akuya wanda aka yanka? Ta ce ai, duk ta tafi, ba abin da ya yi saura sai ka faɗa. Sai annabi ya karkato da tunaninta ya ce a'a, duk ta yi saura, ai, duk abin da ka bada a wannan duniya don Allah ka yi shi don Allah, to shi ne maka saura. Ya ce wannan ka faɗa wanda kika bari wanda za mu ci, to ita ce ta tafi, da mun ci mun canye shi kenan, an kasaye ta, to an gama. Amma wanda aka ba Allah ɗin nan ita ce za ta yi saura. To don haka mai hankali shi ne wanda zai gabatar ma Allah da abu, wanda zai yi aiki don abin da zai zo bayan mutuwa. Abin da ba zai maka saura ba zai ƙare mini ne amfani shi. Kenan mai hankali shi ne wanda zai yi aiki don bayan rayuwa. Shi ne man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Wal'ajizu kasashe, wanda bai da tunani, wanda ba mai hankali ba, wanda tasarruf nashi suke kama da na mahaukaci, shi ne man atba'a nafsahu hawaha, wanda zai bi ranshi da santa, san rai. Shi ne wanda ke hallaka ‘yan Adam, ababe waɗanda suke usulul muhlikat, waɗanda ke sa ɗan Adam ya hallaka guda uku ne. Akwai Iblis, daman ya rantse cewa sai ya hallaka ‘yan Adam sai dai wanda Allah kawai ya so ya tsere da shi. Iblis shi ne maraddu sharri wa marfatu shar, duk abin da ke faruwa na sako da mugun abu a wannan duniya, Iblisu yana da taso a cikin shi, shi ne ke batar da mutane. Akwai rai na ɗan Adam wanda Allah madaukakin sarki yace innan nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, ita dai tana yawan umarni da mummunan abu sai dai wanda Allah ya ji kashi gurin. Sannan duniya, waɗannan guda uku duk in ga ɗan adam ya hallaka su suka hallakar da shi, to jira kuma yana nan wajen saba marai. Duk abin da ka sani rai zai ce maka ɗi, to saba ma ranka akan aikata shi, saboda mafiya yawa abin da ranka zai ce maka ɗi to ba abu bane wanda yake da kyau. In Allah zai ce tashi kai sallah, in fira kake zuciyarka za ta ce maka kai zauna lokacin tahuwar tsane, haka sai lokacin da ran zai lokacin da lokacin zai wuce. Duk abin da ka san za ka aikata wa na alkhairi, in wani abu ne kake son ka bari sai zuciyarka ta ranka ka inna bar wannan abu daɗin da ke cikin shi kuma ba, sai ta ingiza ka ka yi wannan abu wanda bai da kyau. Wani abu ne za ka ci na haram, kana son ka bari zuciya za ta ingiza ka ne, to don haka Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, wanda zai ji tsoron Allah, ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah. Man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa, ya hana ranshi santa. Wannan aya kamar tana nuna maka tsiranka shigarka aljanna yana daga cikin saba maranka abinda ranka ke so, ka bar shi ka yi abinda ba shi yake so ba. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, saboda rai tana yawan umarni da abu wanda yake mummuna sai dai abinda Allah ya yi. Kenan in ta ce gabas iyamma, saboda rai da shaidan abinda suke dibawa kurum, menene Allah ke so su nuna maka akasin shi su yafi. Duk abinda ka san Allah ya ce ka yi ka ki, ko Allah ya ce bari ka ce yi, da za a juye a ce Allah ya ce i wannan abin, to ranka amma rabi zuwa ce mata za ka yi wannan abin da aka ce ka bari, da cewa za a yi ka yi shi. Yanzu nan da zina, Allah zai ce ka ku yi zina, dan Allah ku auri mata ku aje gidanku, da Allah zai ce ku yi zina, Allah yake dan Allah ka ku zo ku aje mace kuna ciyar da ita, kuna shayar da ita, kuna haihuwa da ita, da Allah zai ce ku je ku yi zina ga mutu. Da ita matan ba, wallahi ranka ce mata za ka kawo wannan matan gida a jeta, kawai saboda duk abin da Allah ke so to zuciya ta ɗan adam ce mashi take kakkai. To don haka saba marai ya zamo shi ne hanya ta shiga aljanna. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kuma wannan saba maran kakkace yana zuwa ne fa ma baina ashiyatin wa duhaha, wai in kaga dama kurum ranka ta ce i ka ce ba za ka yi ba, inna zarraba rai ake koya ma kanka take, kala kana ja tana ja da ƙyar kake bari, sai ya zamana in ka saba da yin abinda Allah ke so da barin abinda Allah bai so, sai ya zamana ka kai kana kin abinda Allah bai so. Sannu sannu koya marai ake shi ne tadrib ɗin nan a kan sa ranka abinda Allah ke so dole ko ba ta so, da hana ta da abinda Allah bai so ko da tana son wannan abin. Sannu sannu ne ake koyo, ba wai kai tsaye ne kake saba ma kanka ba, mutum ka saba kawai kai abinda kaga dama, to yana da wahala ka iya hana ranka abinda ke so sai a hankali a hankali. Fara tun yanzu duk abinda ranka zai ce yana so, alal akalla raba rabi, in goma ne a cikin yini, yi kokari ka tunkuɗe guda biyar daga ciki, kana ƙarawa sai kaga kana shiga sauran abin da ya saura cikin goma, kuma Allah in ya kalli niyyarka cewa kana kan ka bi shi, Allah zai shiryar da kai. Wallazi na tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahu, in mutum ya bi hanya ta shiriya, to Allah madaukakin sarki zai shiryar da su waɗannan mutanen ya ba su tsoron Allah. To amma lokacin da ka bi san rai, falamma zagu azaka Allahu qulubahum, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi, kuma ya rinka guri ga Allah. Lokacin da zai tinkari wannan sako ya ta shiga cikin shi, zuciyarsa za ta rinka bashi cewa fa kai yaro ne, saurayi ne, amama kalkathir, gaba gare gaba ana tunanin in ka ji annabi ya ce a'maru ummati ma baina 60 wa 70, kaga ce to aini yanzu sha kaza gare ni, ni yanzu 20 ma ban cike ba, kenan bari in more kurciyata. Haka za ya rinka nuna maka katsan da kurciyar ta kace ka zo ka ga ka mutu, kuma ba tare da ka shirya ba. Haka za ka ga wani ya kai 30, wani har 40, wani har haka sarami zalik. To zuciya ta dan adam daban musharaka ce tare da shaitan, tare suke da juna. Shi kuma shaitan ya ce wala ummanniyan lahum, sai nasa su dogon guri. Ka rinka tunanin cewa more rayuwa na gaba mai daɗi, ba za ka mutu kusa-kusa ba, nan gaba insha Allah za ka samu ka tuba. To wannan taswif ɗin da zuciya da shaitan suke raya ma ɗan adam su, to wanda yake kasar shi wanda bai san ciwon kanshi ba, bai san abin da ya kamata ba, shi ne wanda zai sa ma kanshi gori a nan gaba, ai ɗan shekara kaza, nan gaba ai wannan abu zai zo ya wuce, nan gaba zan bari, nan gaba zan samu kaza, nan gaba. To wannan gori shi ne wanda shaitan ya ce wala ummanniyan lahum, sai na sa masu buri su rinka ganin nan gaba za su rayu da yawa, don su rinka kutsawa cikin sako, kuma sai mutuwa ta zo ta masu kai tsaye. Wa tamanna ala Allah, hadithin nan ya tsaya. Malamai suka ce kaga al'amani wannan bai daga cikin ruwayin al-hadithin, daga baya ne aka yi ilhaqin shi da wannan hadithi. Kun dai ji hadithi ne wanda yake al'amani shine gurirrika. Allah madaukakin sarki yace laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih. Su ahlul kitabi ba abinda suke sai guri kurum, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, mu ƴaƴan Allah ne, masoyan Allah ne. Kina kuma ka ji lahiran ma Allah zai mun mu'amala ta daban, wannan guri ne. Lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, wannan ma guri ne. Allah ya tilka amaniyuhum wal hatu burhanakum in kuntum sadiqin, wai ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasara. Allah ya ce wannan guri ne. Lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, wuta ma amma an ce aikata ji za mu shiga, baya wuta ba za ta shahi mu ba illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, wai ɗan kwanaki ne kaɗan wanda suka bota ma ɗan malakin nan kaɗai in ma wutar za ta shafe su. To Allah ya ce laysa bi amaniyikum, al'amurra ba su zuwa na lahira daidai yanda burinku yake, wala amaniyi ahlul kitab, kuma al'amura na lahira ba su zuwa ne daidai yanda ahlul kitabi suke buri. A'a, man ya'mal su'an yujza bih, duk wanda ya aikata aiki mummuna za a saka mashi da wannan mummunan. Wala yalid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا kenan duk wanda ya aikata mummunan aiki ko kaka yake za a saka mashi da wannan mummunan aikin nashi kuma duk wanda ya aikata aiki wanda yake mai kyau namiji ne ko mace zai shiga aljanna wala yuzlamuna naqiran ba a zalunta shi ko da wannan abin da ke cikin hancin dan dabino Allah madaukakin sarki ba zai zalunce shi shi ba wannan hadisi ne kamar yadda kuka ji tare da Dha'ab nashi kuma hadisi ne wanda yake mai kyau wanda inda zaka bi shi zai zama maka sanadiyyar jira kullun kula tunda safe zuwa yamma ni na aikata na alkhairi ni na aikata na sharri lokuta na ina dasa su cikin alkhairi ko kuma cikin sharri sannan ka san me zaka yi nan gaba lahira in ka ga wannan abin da ka aikata ya zama da kaji dadin aikata shi me daidai na sharri ka guje shi رواه الترمذي وقال حديث حسن الامام الترمذي يا رويته شي يتي حديثي ne hasan kiran wannan rawi wanda muka fada in ya zama a wajen shi shi imam al-tirmidhi yana ganin zai zama da'if ne kawai wasu malamai suna mai hukunci da matruk wanda yake yana da tsananin rauni dan haka al-imam al-tirmidhi ana lissafa shi wajen malaman hadisi daga cikin mutasahilun yu'addu min al-mutasahilin ana lissafa shi cikin masu sassauta hukunci wajen hadisi zaka ga zai hukunci akan hadisi malaman hadisi su zo su da'afa wannan hadisin kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka fito mustalah na al-hasan al-hadith al-hasan shine wanda rawi ya rawaito shi rawun nan yana da dan rauni wajen hadda shi ya daga daga daraja ta wanda za a ce wa an yi waci da riwaya shi amma bai kai matsayin na rawi wanda zai rawaito hadisi sahihi ba mun yi bayani baya in ya zama hadda rawi ta zo 60 cikin 100 ana bashi hasan in ya zo wajen irin 50 to an fara ganin to a dai karba kenan malaman hadisi suna da mustalahat daga wannan yana sabkowa 40 da 5 khalas ya zama cikin du'afa kenan wannan wanda ke da 60 cikin 100 ana ce ma hadithuhu al-hadith al-hasan to al-imam at-tirmidhi yana da mustalahat a wannan bangaren wanda suka saba ma sauran malaman hadisi har ke sa suke lissafa shi cikin mutasabilun قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه أي حاسبها يعني من دان نفسه أي وند يلسى مكانش أي يكدى وند يتي مكانش فتى وجن أي كنا الخير يلي متى فتى تقارى أي كنا شرني يما ريش فتى ترهي الحديث الثامن أتبع من بابي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه دقى أبو هريرة رضي الله عنه يتي ينا دقى كم مسلم تمتر تركه ما لا يعنيه barin shi da abin da bai dame shi ba hadithun hasanun al-imam an-nawawi yace hadithi ne wanda yake hasan ya dauki darajatul hasan rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu al-imam at-tirmidhi shi ya rawaito shi da wani tirmidhi wannan muna ga daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ta wannan hadisi ta Ali ibn Zaid al-Abidin mursal shine hadisin da tabi'i zai dangana da zamanin annabi ومرسل منه منين ما بيكوني يكي جوا ومرسل منه ها ومرسل منه منه صحابي سفر إن كنا برجين وجن كوكارن كودا نما إلمي أما حفظ المتون wannan kasawa ce daga gare mu saboda kamata yi a ce ana zaunawa ana yin daura 40 nawawiyya za a zauna a hardace hadisa ai sharhin ta wannan yara kankana ne a cikin hardace shi albayquni yake cewa wa mursalun minhu sahabiyun saqat wannan yana daga cikin mastudrika alaihi yace wai hadithul mursal shine wanda sahabi ya faɗi جهالة الصحابي لا تضر وجم ما لم حديثي دا أتي من سوّن وندي فاد إن تفي إسنادي صحابي لي دا حديث زي زمك ربي بيني كنا مرسل شيني أبند تابعي يدن كنا كذا من النبي ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الأثر حكى جلال الدين السيوطيتي mai da hadisi mursal da rishin karbashi shi da yafi karfi kuma shi ne mafiya yau malaman hadisi suke kanci saboda in tabi'i yace ya dangana wani abu ga zamanin annabi shin ga sahabi yake ina yiwa ga tabi'i dan uwan shi yake an samu riwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i zuwa tabi'i har mutum shida kamun akai ga sahabi fa wannan istikra'i na malaman hadisi ya nuna haka shi tabi'in bai ji ga sahabi ba sai da ya ji ga tabi'i dan uwan shi har mutum shida amma in tunane ne na hankali kuma za a iya ƙara fiye da haka ma to wannan wanda ya faɗin shin fikra ne ko da'if ne shi ma ba ga sahabi ya ji ba yana yiwuwa wanda ya ji gare shi shin fikra ne ko da'if ne amintaccen riwaya ne ko yana da rauni shi ma yana yiwuwa ba ga sahabi yake ba wancan wanda ya ji gare shi fika ne ko ba fika ba to shi yasa malaman hadisi suke dha'afa hadisi wanda yake mursal to Ali bin al-Abidin riwaya da tazo da gare shi tazo ne mursala wannan riwaya wadda tazo daga Abu Huraira tana da dha'af Ali bin al-Abidin jikan Ali ne ابن أبي طالب أن جدا الحسين الحسين ابن علي ابن أبي طالب أن يشي سنيش علي زين العابدين ونمتني وندا يفتو دكتكين جدا النبتي متمن كيركي من عبادة يوان عبادة شي دفوكا يشي يسا سكا سامشي زين العابدين أكي من لقب يشي wai kawa ta masu bautar Allah lokacin da wannan yaki ya faru lokacin da aka kashe baban shi shine dan karamin yaran nan wanda an zo za a kashe shi wata mace ta fada bisa gare shi ta mai rubda ciki har Allah ya sa yayi saura malamai suka ce cikin Qurayshawa ba mu ga wanda yake da daraja irin Zainul Abidin ba Al-Imam Az-Zahabi yace wannan mutum Zainul Abidin ya cancanci ya zama shugaba Ahlus Sunna sun suka fi kowa san ƴan gidan Annabi ƴan Shi'a ƙariya suke fakewa ne suke kawai da san ƴan gidan Annabi Al-Imam Az-Zahabi yace ya cancanci ya zama shugaba saboda cika hankalin shi da cika ilimin shi da kwarjinin hituwar shi daga gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da daraja ta ilimi da girmamawa ta mutane wata rana Hisham yana tawafi in ka zo tawafi zaka tarda kowa mace yake da kowa wahala ke da bai ko cikin Ramadan ka je yin umra za ka tarda haka da ƙyar ana ta neman a sauƙaƙa al'amarin amma ina hajji haka nan To ga wanda yake ganin shi dan gidan sarauta ne. Ya zo kunsunsoniya ta hana ya iya yin tawafi. Shine ya zauna ya gaji. Ali Zain al-Abidin yana tunkarowa mutane da kansu kurce suka rinka jayewa. Ana bashi hanya, ana bashi hanya. Wannan shine daraja ta ilimi, daraja ta nakarta. Zai zamo kana ganin kai mai imbo ne, mutane ba dole ne su girmama ka ba, za su iya jin tsoron ka, na'am. Kana ganin kai ka mallaki wani abu, mutane za su iya kwaɗayin abin hannunka, amma ba dole ba ne cikin zukatansu ya zama suna girmama ka. Amma ka ga girmamawa ta gaske, shine girmamawa da take ta zo daga ilimi, ta zo daga tsoron Allah. Da wannan lokaci za ka ga girmamawa ta tsakani da Allah tsakaninka da mutane. Lokacin da Zain al-Abidin ya zo ga wanda ake gani khalifa ko zai zamo, dan suna cewa kamin ya zamo. Gaye ya zauna saboda kusurzuniya, ga wani ya zo mutane su da kansu ba su bukata a ce ku kusa. Ya ce man haza. Lokacin mawaƙin nan faras da yana kusa. Ya ce haza alladhi ta'rifu al-bathha'u wa ta'atuhu wal-baytu ya'rifuhu wal-hillu wal-haramu. Wannan shine wanda ƙasa ta Makka in ya taka ta san waye taka ta. Cikin harami in ya taka harami ya san wane ne ya taka shi. Wajen harami in ya taka ƙasar ta san waye taka ta. Wal hillu ya'rifu wal baytu ya'rifu wal hillu wal haramu. Hadha ibn khayr ibadillahi kullihim. Wannan dan gidan fiyayyen halitta Allah take kenan. Fiyayyen halitta Allah, annabi ana ce mashi fiyayyen halitta Allah shi ne jumhur suke kanci. Amma akwai malamai wanda suka ce a'a, yana yiwuwa cikin mala'iku ba a san kakane ba. Wajen aqida mas'ala ce mukhtalafun fiha. Wajen safanin da aka yi shin fiyayye cikin ƴan adam su ne suka fi mala'iku? Ha? To wannan mas'ala ce wadda Kuraja'a al-fisal bil milal wal ahwa'i wan nihal za ku ji mai Ibn Hazm ne ce. Hadha ibn khayr ibadillahi kullihim hadha at-taqiyyu an-naqiyyu at-tahiru al-'alam. Wannan shine mai tsoron Allah tsaftatacce. Hadha ibn Fatimata in kunta jahilahu. Wannan dan gidan Fatima kenan in baka san ko wane ne ba. Bi jaddihi anbiya'ullahi qad khutimu. Da kakan shi ne aka cike annabawan Allah. وليس قولك من هذا بظاهره فالعرق تعرف من انكرت والعجب ce wanka wane ne wannan ba zai cutar da shi ba dan larabawa da ma wanda ba larabawan ba sun san wane ne shi yugbi haya'an in kaga yayi kasa kasa da idan shi yana yi ne dan kunya wayugba min mahabatihi kai kuma in kaga shi dole ka sadda idanunka kasa saboda gurjine shi wala yukallamu illa hina yabtasimu in kaga an mai magana to ya dan yi murmushi an ga saki fuska ya yabe shi yabo yana nan qasida ta faras da yaban Zain al-Abidin yace ma kana laqatu illa fi tashahhudihi tun da yake ba za ka roke shi wani abu ba yace maka la in kaji ya ce la to ya ji wajen ashhadu an la ilaha illallah wajen at-tahiyyat lillahi amma ka ce ba ni yace maka ba zan bada ba yace la shine yake nufi ma qala la qatu illa bi tashahhudihi sai dai in ya zo at-tahiyyat lillah ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lalle yake cewa la ciki ko kalimar shahada ko wajen tashahhud laula tashahhudu ba dan ashhadu an la ilaha illallah ba kanat la abu na'am duk cewa da zai yi a'a to zai ce yi ne ba ni ya baka amma ba zai taba ji maka la ba a'a saboda kyauta in Allah ya yi mutum da kyauta suka ce ana yabo laulam yakun fi kaffihi ghayru wa laulam yakun fi kaffihi ghayru ruhihi ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد به فليتق الله سائله kenan da a ce ba komai a tafin hannun shi sai yana shi lajad bihi da zai bada kyauta da shi wannan abin falyattaqillaha sa'ilu kai mai roƙo ka ji tsoron Allah dan kaga mutum yana da kyauta yana da kunya kakka zo ka matse mashi wuri bari 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 wannan shine zainul abidin ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana 95 shi ya rawaito wannan hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga kuma Abu Huraira to dan aka samu hadisi yana da rauni wanda yake mawsul muttasil aka rawaito hadisi mursal wanda ke karfafa shi to malami suna hassana irin wannan hadisin li ghairihi wasu suna ganin wannan riwayar ma ta kai a ce mata hasana mi annabi ke cewa cikin wannan yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musuluncin mutum dabi'u wanda suke ma suke wanda dan adam zai rike a rayuwa tarkuhu ma la ya'nihi bari shi da abin da bai dame shi ba kanka shiga cikin abin da bai dame ka ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi tarkuhu ma la ya'nihi ay min husni islamil mar'i yana daga cikin kyaukyawan musuluncin mutum shine barin abin da bai dame shi ba menene wanda bai dame shi ba malamai suka ce duk abin da ba a umarce ka ba na ka yi shi ko a hana ka yi shi kutsawa cikin shi kutsawa ne cikin abin da bai dame ka ba wasu malaman suka ce a'a kalli lahira ka kalli duniya waɗannan su ne ake tashi a yi wani abu kowane irin moti ne mai hankali yana tashi da yin moti don amfanuwa da duniyar shi ko amfanuwa da lahirar shi wa mutabbi mar'a ta sallahu daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك wadannan biyu shine aka ce mutum ya tashi ya nemi lahira daga abin da Allah ya bashi kuma kai ya manta da rayuwar shi ta duniya to so ake in ka motsa ko dai ya zama da duniya kace zaka zuwa ka nema Allah ya halitta maka ka je ka nemo alkhairi na duniya ولا تنس نصيبك من الدنيا كما انت تربك ولا وامتغي ما آتاك الله في الدار الآخرة كلم لا هرة عبند الله يباك ولا تنس نصيبك من الدنيا تو يزمن عبند لك تاشي كي ينقلي دنيشي كودي عبند ذي أنفانت تكيني أدونيك كوكما عبند ذي أنفانت تكي على هرة ديا في تندك تكين أيوانا تكوصا واتكين عبند بيدا بيك مني dan haka kalli abin da za ka aikatawa abu ne wanda ya shafi duniyarka in ka tashi dan shi ka aikata alkhairi abu ne wanda ya shafi lahirarka in ka tashi dan shi ka aikata alkhairi abu ne ba zai amfanar da kai nan duniya ba to yana daga cikin abin da bai dame ka ba abu ne wanda ba zai amfane ka a lahira ba yana daga cikin abin da bai dame ka ba kyaukyawan musuluncin ka shine barin abin da bai dame ka ba ba ta lokaci cikin wani abu ko da wasa ne kutsawa ne cikin abin da bai dame ka ba to balle cikin shiga cikin haƙƙin ɗan adam miwa ne ke yi miwa ne ya bari da ya tafi ina ya tafi da ya dawo daga ina yake da ya tashi mi ya tashi yi da ya zauna mi ya ce yi ya kan asiri bibiyar ɗan adam wannan ba ɗabi'u ne na mutanen kirki ba tatabbu al-awrat abu bai dame ka ba ko wane ne wannan bawan Allah in aka sa shi kabari shi kaɗai za a sa shi kaɗai za a mai hisabi bai daga cikin abin da ya dame ka ka bibiyi mi ya ce yi annabi ya hana tatabbu al-aurat. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Duk wanda ya bi kididdigi na dan uwan shi musulmi, to shi ma Allah zai bi kididdigin shi. Dukkan wanda kawai Allah ya bibiya, Allah sai ya kunyatar da shi ko cikin gidan shi ne. Dan haka yanda ka san kana bibiyan mai wane ne, mai ya bari, mai wacce take yi, mai take aikatawa, mai ya ci, mai ne ne bai ci ba, bin diddigi, ka san waɗansu mutane Allah ya yi su kawai shi so yake ya ji labarin wane da wane. To irin waɗannan mutane, in Allah ya tashi kunyata su ko cikin tsakiyar gidansu zai kunyata su. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Mafi kyan musuluncin mutum ya raba abin da bai dame shi ba. Yanzu yana daga cikin bin diddigi kula da waya tsakanin miji da mata, diddigin bin waya abu ne wanda yake mummuna. Namiji ne ke aikata haka ko mace ce ke aikata haka? Waya yanzu ta kai kamar rai ne na ɗan adam, kamar zuciya ne. Da a ce ɗan adam ka san dai soyayya mafi ƙarfi tsakanin ɗa da uba ko? Da ɗan adam tsakanin shi da ɗan shi, kowa zai san abin da ke cikin zuciyar wani, wallahi da ba a zauna lafiya ba. Da a ce tsakanin ɗa da uba za a san haka, da ba a zauna lafiya ba. Da a ce zuciya tsakanin mutum da matar shi, kowa zai san abin da ke cikin zuciyar wani, wallahi da ba a zauna lafiya ba. Wannan jahilci ne wanda yake yana da amfani, rishin sanin nan. To don haka Allah shi ne alimun bi zati sudur. Allah kuma ya bayyana muku cewa inna min azwajikum, ku sani wasu daga cikin matanku, wa auladikum, wasu daga cikin ƴaƴanku, aduwwan lakum fahdharuhum, maƙiyanku ne ku yi hankali da su. Za ka iya zaunawa da matan maƙiyanka ce amma ba ka sani ba, tana nan kawai burin take yaushe wani bala'i zai zo ya mutu. Wallahi da yawa akwai haka. ‘Ya’yan ma in Allah bai sa suka san Allah ba, suna tunanin yaushe bawan Allah nan zai gusa mu more rayuwa. To yanzu ne kake tsammani in uba ya hango zuciyar ɗan shi a cikin wannan hali, ba za a zauna lafiya ba? Me kake tsammani in miji ya hango zuciyar matar shi, ba za a zauna lafiya ba? Wasu matan kuma da ake zaunar da su ɗan iya ne, shi ne ba zai iya kashe ta ba, yana yiwuwa tsoron Allah ya hana shi. Amma da dai a ce wata rishin lafiya ko alloba za ta zuwa ta jaye shi tsakanin ahalin ta koma ga Allah, zai yi mata addu'a ta ɗan lokaci kaɗan kuma ya yi ta murna. To da za ta san haka, me kake tsammani? To don haka ba a zaman lafiya da sanin sirri na zuciya. To yanzu waya yanzu ta ɗauki matsayin zuciya, abinda ba za ka bar ma duk mutanen duniya su san da shi ba sai ka aje shi cikin wayarka. Abinda ba ka san kowa ya san shi sai Allah. Kamar yadda kake aje abu cikin zuciyarka, haka za ka aje abu a cikin wayarka. To wanda ya nemi ya gano abinda ke cikin wayarka, ya nemi ya gano abinda ke cikin zuciyarka. Don haka da mutane suna da hankali, wanda kake son ka san sirrin shi, ko da aje wayar shi yayi abu ne, in kai kana ba zamiri bai kamata ka buɗa daga abinda ke cikin wayar shi ba. Amma yanzu zaka ga miji yana bibiyar wayar matar shi, wallahi zai iya kawo abin, zaka ga abin da zai iya kawo rabuwar ku. Wanda kuma an daɗe haka baka sani ba, wanda yana yiwuwa a rabu lafiya ka mutu ko ta mutu tare da wannan abin yana da. Wani abin kuma kadara zaka kawo shi, lokacin da zaka buɗawa lokacin abin zai zo, ka aza an daɗe ana yi kuma ba a daɗe ba. Haka ke ma lokacin da zaki bibiyar wayar mijinki, haka nan za ki ƙetar da wani mugun abin da zai sa ki bi kin tsane shi, kuma in kika tsane shi ke ke kasa, ki jawo wata matsala ta daban akan aurenku. To dan haka min hunni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ina daga cikin abin da mutum zai bari wanda bai dame shi ba, ba ruwanka da wayar matarka sai dai dan tsawatarwa. Namiji kawwam ne akan ƴaƴan shi, kawwam ne akan matar shi, ba laifi yayi binciken wayar matar shi, ita ma ta san yana yi mata kai tsaye wajen binciken wayar ta. Haka ba laifi ya bi wayar ƴaƴan shi, mata ko maza, wani lokaci su kansu ƴaƴan su san yana iya baba ya bincika. To amma bi na neman gano wani sirri, shari'a musulunci ta hada wannan. Wannan hadisi ne wanda ke da fa'ida, hadisi ne wanda ke yana da girma, wanda da za a kiyaye shi to mutane za su zauna lafiya. Mutum bai shiga wani abin da ba zai tsara shi a duniya ba, bai shiga abin da ba zai tsara shi a lahira ba, bai shiga sha'anin wani wanda ba shi ba ne, bai dame shi ba, mutum zai shagaltu da kanshi ne. Don manishtagala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi, duk wanda ya shagalta da kanshi da shiga cikin abin da bai dame shi ba, to wanda ya dame shi sai ya kauce mashi. Wannan hadithi dai yana daga cikin jawami'ul kalim na annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma yana daga cikin hadithi wanda ke da tasiri wajen rabi'u na kirki, dan haka al-Imam an-Nawawi ya zo da shi. Sai hadithi guda ya mamu saura cikin wannan babi, to kuma ban san lokaci ya kai ba, bari mu yi mai shafshaf. Hadithin yana cewa la yus'alu ar-rajulu, hadithi ne na Umar, ba a tambayan mutum fi ma daraba imra'atahu, dan me ya bigi matar shi, a tambaye shi dan me ya bigi matar shi, ba a tambayan mutum wannan, saboda kutsawa ne tsakanin miji da mata. Wannan hadithi ne wanda yake da'if, bai inganta ba daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. La yus'alu ar-rajulu amma lima daraba imra'atahu, dan me ya bigi matar shi. Na farko bugun mace, bugun mace da yazo cikin Qur'ani, wallati takhabuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وأن كيكي غدن سمكو جرمان كي سمكو تسيايا سيكي جم مغانو فعظوهن فإن ذاكو فالا قيمس وعزي ما تسنى سم وعزي دلالبا دقيا مسو سكمكو للاهرة الجنة فوتا نعمة نزيها وجنبو مجيبي ألا يتي مي النبي يتي. Annabi ya kai miji matsayin cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ba amma kowa su jada, da suka ce sahabbai su ma annabi su jada, yace a'a kakuyi, da akwai wanda ya kamata in yi umarni a mai su jada, to mace ce zan ci ta mamajin ta su jada, a nuna mata irin wannan aljannata wajen bin mijinta, wa afa'at zawjaha, ɗaya daga cikin ababe ta yi sallah ta yi azumi in tabbi mijinta dakhalat jannata rabbiha, za ta shiga aljanna. A faɗa mata saba ma miji menene mugun abin shi, mijin ki ya kwana yana fushi da ki, mala'iku za su kwana suna ci ne mai ire-iren waɗannan ababe, kuma cikin lallafa ba cikin faɗa ba, mafiya yawan mata suna sauraron wa'azi, suna karaya da wa'azi fiye da maza wanda zuciyarsu tana da tauri. To fa'idhuhunna, Allah ya ce wahjuruhunna fil madaji'i, ku kaurace masu wajen kwana. In abin ya kai wadribuhun na ku bige su, to bugu halli ne na daga shi zai saki, kuma dan bugun nan annabi ya nuna gairu mubarrahi, annabi shi ke fasarta Qur'ani nan ba, da yace wadribuhun, a cikin hadisi yace ba bugu wanda zai ji mata ba, wanda bugu wanda da ka zo ka yi shi, wasu suka ce da alqalami aswaji, ha, wanda bi ba da kayi haka, da ka san ashe wannan sama da yake gare ni, wanda alqur'ani ce ma miji yayin sayyid wai suna dariya an ce alqalam akwai matar da ta zabura ma ce ta fara kuka ka gane ko ta karaya ta san cewa haka bai taba faruwa ba kuma za ta yi alfi hisaba da maimaita abin da yake bai kamata ba miji shugaba ne lokacin da tana ganin daidai kuke da wannan ya faru ko yaya ne ban tsoro sai ta raji a kanta ta san cewa ashe kanta take gare shi na faɗa muku miji yana ɗaukar matsayi na uba mace lokacin da take gidansu in aka ce abinci baba zai kawo ba ta lafiya baba ne kuɗin makaranta baba ne duk abin da zai taso baba ne lokacin da za a mata aure duk abin da zai ta baban nan nasu ke ɗauka miji ne ke ɗauka shi kenan yana da matsayi irin na uba dan haka lokacin da zai nuna ladabtar da ita kuma ko wajen ladabtarwa tana gane akwai bugu na wulakanci akwai bugu kuma na neman shiryarwa fallaki au shajjajjaki au fallaki au fa'ala kullal laki wannan jahiliya ce tace ko ya fasa miki kai ko ya karya miki kashi ko ya hada duka to wannan zamanin jahiliya ne amma wannan ladabtarwa ne maimakon ka sake ta saki yana karye zuciyar mace yana mai da mace tare da kanta to maimakon wannan ne malamai suka ce wa mawaƙan larawa suka ce wa inda zikri al'aba yustahsanu al'awaru da an ce makanta to sai a kwammace ido guda maimakon saki wannan dan bugun in dai kai irin yadda shari'a ta ce zai farkar da matan in girman ka gare ta ta san cewa kasan ka take kuma ta san cewa ba ka san abin da kake yi mata magana a kan shin nan wasu mata ba su bukatar bugu wasu kuma Allah ya yi su kaman sai da hakan don haka Allah ya bada shi matsayin magani wanda ana iya abe shi lokacin da aya wannan aka ji ta sai mutane suka yi ta bugun matansu aka zo aka faɗa ma annabi cewa ana yi ta bugun mata fa saboda an ji cewa Allah ya ce wadribuhunna annabi yace la tajidu ulaika khiyarakum ba ku zuwa fitar da masu bugun matan fiyayye ne daga cikin ku mutum wanda yake mai kirki wanda aka ce a ba mata mantar daulati lahu wa khuluqahu dai daga cikin khuluq as-sabr annabi cewa wanda za a ba mace zina wanda kuka yarda da addini shi da dabi'un shi to shugaba na dabi'u shine hakuri suka ce wai din abin da ka gani an ce wannan na kirki ne hakuri ne aka sake masuna in kana da hakuri na bada dukiya sai a ce maka jawad mai kyauta in kana da hakuri na yin abin da Allah ya ce sai a ce maka abid in kana da hakuri wajen kauda kai ga duniya sai a ce maka zahid duk dabi'u na kirki suna nan cikin hakuri din nan to wannan hakuri yana ɗaya daga ciki kuma shi ne ake tafiyar da mace da shi kenan shi hakurin nan ɗaya ne daga cikin ɗabi'u masu kyau wanda ake ba da mace in an hango mutum yana da su kenan ba ka samun waɗannan mutanen kirki ne daga cikin waɗanda suke bugun matansu to don haka bugu ba abu bane mai kyau to da ake zai faru kuma ba ka zuwa kai shishigi ka ce me yasa ka bige ta ina ruwanka bai kamata wannan waje ya rika shigowa cikin sha'anin cikin gida ba kai miji kanka bude kofa ka je ka faɗi mata ta wallahi kaza wa kaza wai kana ganin burgewa ne tsakaninka da abokanka lokacin da zaka tinkaruwa ka zo wajen wannan abokan naka lokacin da za su fara firan wannan ne wanda matar shi din nan ke mai kaza har yake bugunta ke ma in kika zo kika bada labarin mijinki ai kaza 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 wanda kike faɗa wa dinnan za su dauki labarin su ma su watsa ma duniya kuma da lokacin da kake mastur ana ganin hankalinka kwance ka fito cikin jama'a ba a san rayuwar da kake cikin gidanka ba ba a san mugun abin da ke faruwa gidanka ba mutane kana da kwarjini na asidir lokacin da mutane ba su san halin da kake ciki ba kana zuwa ka bayyana ma mutane sai jarina ka zubi haka ke ma ana ganin ki yayyu mai gidan ya gyara gidan shi yana da hali yana iya kokarin yi miki sutura kina burge abokanki kina zuwa kika fasa bai aka san rayuwar da kike sai a ce kuma ashe ma aikin banza ne kin zube musu kuma za su je su rinka bada labarin ki dan haka bada labarin gidan miji ko miji ya bada labarin matar shi ba abu bane wanda yake mai kyau annabi ibrahim lokacin da matar dan shi ta zo daga garin shi yana bako ta bada labarin mijinta ce ma dan shi yayin zangir atabata baitik gyara kofar dakinka mace mai yada sirrin mijinta ko miji mai yada sirrin matar shi wannan ba abokin zama bane dan haka sai a kiyaye kenan ba a tambayar mutum dan me ka biki matarka saboda ba a san menene ba wani abin yana daga cikin khususiyat kun dai ji hadisi bai inganta ba dan haka lokaci ya goye da za a ƙara sharhi akan haka ana zamu dakatawa sai sati mai zuwa in Allah ya yi arai kama nan taqi na sauji wallahi dinakum wa amanatikum wa khawatima amalikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.